Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Alhamis, 14 ga watan Satumbar shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa wasu daliban Jami'ar Jos sun gudanar da zanga-zanga ta lumana akan ƙarin kuɗin makaranta da hukumomin jami'a suka yi. Kana hawa-hawan hare-hare 'yan bindiga a wuraren ibada ya sa ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa Kan ta jawo kan rundunar 'yan sandan jihar Kaduna akan wannan batun. Muna kuma ɗauke da shirin na kasa ba kasawa ba na Suleiman Muni Barma, wanda zai gabatar muku an jima kaɗan. Akwai kuma shirin jaridun Ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Ambaliyar ruwan da ake fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum 6,000, sannan ana neman wasu 10,000 da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun Mediterranean ko kuma suna ƙarƙashin baragwazon gidajen da suka ruguje ba, hukumomi suka ce a ranar Laraba. A wani bangaren kuma, kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallansu a duniya IMO ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin Libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da 30,000 da matsugunansu. Kungiyar Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 30,000 din da lamarin ya tilasta musu barin muhallansu. Ainihin mazauna birnin Darna ne da kuma wasu dubbai daga sauran yankunan da suka hada da Benghazi. Wani lamari da ya tsananta ambaliyar ruwan da ya biyo bayan wani ruwan sama da kamar da bakin kwarya bayan kadawar guguwar Daniel shine fashewar wasu madatsan ruwa biyu da ke saman Darna. Ba a iya tabbatar da alƙaliman waɗanda suka mutu a zahiri ba a ƙasar da gwamnatoci biyu masu adawa da juna suke gasar iko da ƙasar tsawon shekaru 10. Wasu jami'ai sun ce ta yiwu alƙaliman waɗanda suka mutu ya ninka sau biyu. Dakarun Amurka sun koma yin ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar, inda suke tura jirage mara matuƙa da sauran jirage daga sansaninsu a ƙasar, inji shugaban dakarun saman Amurka da na yankin Turai. Tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin bana, dakarun Amurka da aka tura ƙasar su 100,000 sun kasance a cikin sansaninsu na soji. A makon da ya gabata, hukumomin Pentagon sun ce an kai wasu jami'an soji da kayayyakin aiki daga sansanonin jiragen saman da ke kusa da Niamey, babban birnin Nijar, zuwa wani sansanin da ke Agadez. Ratar kilomita 280 ne tsakanin Niamey da Agadez. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, an yi nasarar ci gaba da wasu ayyukan leƙen asiri da ayyukan sa idan a sakamakon tattaunawar Amurka da sojojin juyin mulkin, a cewar General James Haka, wani babban kwamandan sojojin saman rundunar Turai da Amurka. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da tarayyar Turai sun yi tur da abin da suka kira zaɓuka marasa kan gado da aka gudanar a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye, inda suka ce an yi hakan ne domin a halastawa Moscow ikon yankunan da suka karɓe da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba. An gudanar da zaɓuka a Crimea da lardunan Ukraine da ke Donetsk, Luhansk, Zaporizhia da Kherson, inda jam'iyyar shugaba Vladimir Putin United Russia Party ta lashe aƙalla kaso 70 na zaɓukan da aka gudanar. Ya zuwa yanzu ba a kai ga bayyana cikakken sakamakon zaɓen ba. A wata sanarwar da aka fitar a ranar Laraba, ministocin sun ce zaɓukan cin zarafi ne ga 'yancin kai da ikon mulkin Ukraine. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, wasu ɗaliban jami'an Jos sun gudanar da zanga-zangar gargaɗi cikin lumana, inda suka buƙaci hukumomin jami'a su rage kuɗin makaranta da kuma buƙatar ganawa da shugaban jami'ar don bayyana masa buƙatunsu. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Wannan mai suna Kunmi Dogara yace ba za su iya biyan kuɗin makaranta da yanzu haka ya zarce naira 160 ba.
Wato ana yi da sufa ne kamin nan a biya kuɗin makaranta at least a ce a daga 45,000 idan zamu kare kuɗi ne har ya sace mun biya 70,000 to 90,000.
Yes.
Za zuwa kara mana kuɗin makaranta cewa mu zamu biya 170,000 da 160,000, 110,000, 150,000, which is not proper.
It's not proper. It's not right.
Yawancin mu ba za mu iya biya ba.
Ita ma nan Rit Ayuba tace da dama dalibai suke daukan nauyin biyan kuɗin makarantar su.
Daga 40,000 zuwa 100,000 da gaskiya is not easy. Ga kuɗin makaranta, ga kuɗin abinci, ga kuɗin wurin zama, ga kuɗin moto kuma ka samu ka zo zuwa gurin makaranta. To dole ne mu fito mu zo mu yi wannan abu. Ai ba za mu bar makarantar a hanya ba. Waɗansu mu ma final year ne muke yanzu kuma bara mu bari.
Yayin da ɗaliban ke zanga-zanga na tarar da wani uba wanda ɗansa ke karatu a jami'ar ta Jos, Ibrahim Maidangi, wanda ya bayyana min cewa kamata ya yi hukumomi su shiga lamarin don samun rangwami.
Da wanne za mu ji ga yanayin abinci, ga yanayin rashin kuɗi a ƙasa, an zo an ƙara mana kuɗin makaranta. Shin makaranta kan an ce na gwamnati ne, ya kamata mu san cewa na gwamnati ne. Amfanin gwamnati ga jama'a mun zaɓe su don su taimaka mana ne, ba don su sake samu a cikin halin ƙunci ba. Ina da yara daya biyu a nan, aiki gashi nan ba ci yake yi ba, kasuwanci nake yi. Har yanzu ka zo ka bude kasuwa tun safe har dare baka samu abin da aje a ciki da bale tana ce school fees din yara. Inde ba za su yara mu su yi karatun ne shikenan. Amma gaskiya an za su yi nazari su yi tunani su san cewa mun sha wahala mun zabe su don taimaka ma yayan mu ne, to su taimaka ma yayan mu so su samu su yi karatun nan. Su kansu an bi za wannan lokacin da suka yi nasu karatu kyauta suka yi.
Da na tuntubi babban mataimakin magatakardar jami'ar Jos a bangaren sadarwa da wallafe-wallafe Abdullahi Abdullahi ya shaida mun cewa duk da shike ɗaliban na da hurumin yin zanga-zanga kan abin da bai yi musu daɗi ba, ya kamata su san cewa abubuwa sun sauya.
The university has a bill, pays a monthly utility bill of 30,000,000 naira.
Malam Abdullahi Abdullahi ya ce a kowace wata jami'ar na kashe naira miliyan 30 kan muhimman abubuwa da ake amfani da su kamar ruwa da wutar lantarki da sauransu, inda ya kara da cewa kusan shekara guda kenan jami'ar bata iya biyan waɗanda ke shara a harabar jami'ar ba saboda rashin isassun kuɗi. Ya kuma ce sau uku kenan jami'a ke duba lamarin kuɗin makarantar, tana kuma ragewa tun daga naira 260,000 zuwa naira 95,000 bisa ga irin fanni da ɗalibi ke karatu.
So it is time for us to sacrifice so that others that will come before us will also benefit.
Malam Abdullahi Abdullahi ya karkare da cewa tilas ne ɗaliban su sadaukar da kansu kamar yadda suka ci gajiyar sadaukarwar da wasu suka yi kafin wannan lokaci muddin ba su so a rufe jami'ar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Toma dalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka tana damuwa ta damu da yuwar kulla wata dangantakar tsaro tsakanin Russia da Korea ta Arewa. Kirby ya ce Amurka tana nazarin mu'amala tsakanin Moscow da Pyongyang. Ya ce babu wata ƙasa a doron duniya, babu wani mahaluki da ya kamata ya taimaka wa Putin da kisan 'yan Ukraine da ba su ji ba ba su gani ba. Kuma idan suka ci gaba da abin da ke kama da cinikin makamai tsakaninsu, za su bar mu da zaɓin ɗaukan mataki a kan hakan, sannan za mu yi hukuncin da ya dace. A ranar Laraba, shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a shahararren filin jiragen sararin samaniyar Rasha, duk da gargaɗin Amurka da Koriya ta Kudu na cinikin makamai tsakanin ƙasashen biyu. A ƙarshe, wata kotu ta musamman a Pakistan ta ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon Firaminista Imran Khan na makonni biyu a ranar Laraba, wanda yake da alaka da wata ƙarar da aka shigar wacce ke zargin shi da kwarmatawa al'umma bayanan sirrin diflomasiyyar ƙasar da Amurka.
Khan, wanda ya musanta aika wani laifi wanda ake gudanar da shari'ar tasa a cikin sirri a gidan gyaran hali na Atok a yammacin Islamabad, inda yake tsare tun ranar 5 ga watan Agusta, tun bayan da aka tuhume shi da laifukan cin hanci. Khan aka yanke mishi daurin shekaru 3. Wannan sabuwar shari'ar na da alaka da batun wata takarda daga Washington, inda Khan yace yana da sheda cewar Amurka ta hada baki da sojojin Pakistan mai karfi wajen cire shi daga kan mulki a shekarar da ta gabata ta hanyar amfani da majalisar kasar.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla hawan hare-hare 'yan bindiga a wuraren ibada ya sa kungiyar kristoci ta ƙasa kan ta jawo hankalin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna akan adadin limaman da 'yan bindigan suka kashe a cikin shekaru 4. Shugaban kungiyar kristoci reshen Kaduna, Reverend Joseph John Hayab, wanda ya yi jawabi a wani taron limaman coci-coci da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna, ya ce akwai bukatar jami'an tsaro su tashi tsaye akan wannan batun. Daga Kaduna, wakilin mu Isa Lawal Ikara na da cikakken rahoto.
A baya dai har-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna ya hana manoma da 'yan kasuwa su kuni. Sai dai kuma duk da samun sauƙin har-haren 'yan bindigan a wasu ɓangarorin jihar Kaduna yanzu sun sauya salo, ta yadda suka kai hari a wani masallaci da ke sayasayen ƙaramar hukumar Ikara. Sannan kuma suka ƙara kai wani harin a wata majami'a da ke fadan kamantan a kudancin jihar Kaduna da suka kone ta har suka hallaka mutum guda. Saboda haka shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna, Reverend Joseph John Hayab, ya ce alƙalman rayukan da kungiyar ta rasa fa na da ban tsoro.
Mun bayyana wa shi commissioner da cewa a shekaru 4 da sun wuce satan mutane da tashin hankali da ake yi, mu Krista coci-coci na mu fiye da 200 an rufe su, har ma wasu a gurin sun tashi sun bayyana yadda 'yan bindiga sukan tilasta su da cewa to in ma za a basu su yi numa to dole ne su kawo su kudade, in ba za su kawo kudi ba to dole ne su je su yi wa 'yan bindiga numa sai sun gama kamun su dawo. To mun rasa fasoci da yawa. Mako na biyu da sun wuce akwai ne mai suna Reverend Jeremiah Mayo, an kashe shi a gonan shi a nan Kujama. Sai mun gane mun rasa fastoci daya har 23 a cikin shekarun nan guda 4 da sun wuce. Ba wai muna ce ai ba su je wata bangare ba, amma ba zan je gurin likita sun ga mishi ciwon wani ba, zan ga mishi ciwo na ne. Idan wani ma ya zo gurin likita shi ma ya faɗa na shi ciwo, sai likita ya gane to wannan ciwo fa ta kama kowa.
Duk da yake dai wannan taro na tsaro an yi shi ne da limaman coci-coci a garin Kaduna. Kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Kaduna CP Musa Garba ya ce masu kai waɗannan hare-hare fa kashe kowa suke, ba kuma sa la'akari da addini ko ƙabilar mutanen da suke kashewa.
A ce mutum yana cikin gida bai da lafiya, a zo a kunna a gidan wuta a kashe shi a wurin, ƙarewar rashin imani kenan. Irin wannan ya faru a area Ikara, wasu suna sallah cikin masallaci. Wayannan 'yan ta'adda suka shiga suka harda liman suka harda ladani, su kun wannan ya nuna cewa wa'anda suke wannan abu ba addini ya dame su, ba wani ƙabila ya dame su ba, su kawai ne dai in suka gana masu sun shaye-shaye su je su kashe kuma suka gana masu kashe, ba ruwan su da addini ka, ba ruwan su da ƙabila ka. So kamata ya mun kuma in muka gane haka mu haɗa kanmu kada mu bari su ci galaba.
Shi ma dai mai magana da yawun majalisar koli ta harkokin shari'ar musulunci a Najeriya, Malam Abdullahi Bayero, ya ce lokaci ne kawai da dukkanin ɓangarori za su dunkule don tunkarar 'yan bindiga ba tare da la'akari da addini ko ƙabilanci ba.
Wannan wani abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya. Ba a bambancewa tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba, don haka wannan abu idan ya zo annoba ne. Kuna iya tunawa abin da ya faru a Ikara ba da dadewa ba. Ai musulmi aka kai maharin, dukkanmu mu tashi tsaye mu kokari mu kare kanmu, tunda gwamnatin nan ta gaza ba ta iya kare al'umma.
Kafin tashi daga taron tsare-tsaren tsarkake tsaro a jihar Kaduna, dai sai da kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna ya tabbatar wa da mahalarta wannan taro cewa 'yan bindiga da sauran bata gari ba za su taba samun sakat a lokacin mulkin shi ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna, a Najeriya.
A gaida Isa Laulikara da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Kafin mu ci gaba a sai a shagata da wannan wakar. Madalla da fatan shakata da wannan wakar yanzu ko ga silabo mun barba da shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta tam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Sunana Sulai Mumuni Barma. To har yanzu muna jahar Agadez da ke yankin arewacin Niger inda masu bukata ta musamman ke fafutukar neman na kai da nufin bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. Gumur Ahmadu wani mai kirar kayayyakin azurfa da sauran karafan kirkire na adam mata da suka hada da sarka da dan kunne da zobe da dai sauransu yayi fice a wannan fanni lamarin da ya bashi damar samun kyakkyawar mu'amala da jama'a na ciki da wajen wannan kasa bakon shirin wanda a baya ya bayani kan irin alherin da ya samu ta hanyar sana'a ya lakanci aikin kera makullan mota to sai dai da haka ana fuskantar kalubale kamar yadda ya bayyana a ci gaban hirarsa da wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud
matsalolin da muke fuskanta rashin zirga-zirga wannan an rufe ko ina babu inda zaka taya kaga tun lokacin nan sai dai mu ce alhamdulillah ana dan samun bakin abin da aka samu amma ba kamar da farko ba amma ni a yanzu abin da nake nema ga hukumta muna neman taimako na agaji da sa hannu haka bisa kan harkar kasuwanci. Don da yanzu ma dai alhamdulillah, don da tun lokacin nan abin ya dan rage, sai dai aika na cikin gida na waje haka babu su, sai dai na cikin gida. Yima na cikin gidan sai kaga kamar su arme ne haka, ko wani dan biki haka, sai lokacin nan ne ake samun su.
Kamar wace irin fasaha ce Allah ya baka da fuskar kire-kiren da kake yi?
Yau ina cewa in kana da mota alal misali, ka bar kile ciki ta rufe kanta, kama mota electronic wannan, wani bi ka san mutane na shagala, mutum ya mance kile ciki sai ta kwanda ne duka. Kaga in muka zo nan mun san yadda muke yi, muke buke ta, ka fuddo mu fuddo maka kilanka. Kaga nan ma wata fusaha ce ba tare da an ma banna ba, ko an kare ma bitir ko wani abun ga. Na biyu kuma, yau in kilanka ya kare, in muka kalle shi kile, muna yin shi. Wani kile ya kare haka, muna yin shi, za ka gani takatis kamar wancan na farko naka. In kilanka ka badda, in muka zo muka diba motar ka, muka doki muka bude ta, muka ga kile kwantak, shi ma ka ga muna yin shi. Kai kile ma har sai kuma muna iya mu maka ka aje, saboda gudun gaba. Kaga nan ma wata fasaha ce babba da Allah ba mu, kuma ita wagga mu ne muke yin shi, ba wani wuri bane ba ake ta aishi.
Ka taɓa samu wata lambar yabo a irin kere-keren da kake yi?
Kamar yadda na gaya maka, na je Faransa da Algeria. Lalle tabbas can za ni gaya maka, yanzu haka ma sai na ɗauko maka takardar ka gani. Waɗannan ne na aikin, akwai nasaran da suka gani. Lalle can na je na yi ƙira kamar irin su kurwa da gadez da wata sarƙa haka da su gurmat wannan, an yaba sosai. Da na samu alheri kuma na samu yabo cikin su.
Shin kana da waɗanda kake koya ma waɗannan sana'ar, ko ku a kai ka ne kake wannan sana'ar?
A'a, ina da waɗanda nake koya ma. Yau in na ganinka kamar da kashashe ne kai irina, ina baka shawara zo in koya ma aiki, ni ma da haka ne na koyi aiki. Maimakon ka rika tayya kana yawon barace-barace, gara ka iya aikin hannunka sai ka gani zuwa gaba, Allah ya taimake ka. Ina da na kashashe yau mutum biyar ga su nan wanda nake koya ma, akwai kuma masu kafa ma da hannuwa wanda su ba na kasassu ba ne ba mutum biyu suna ƙalƙashina. Kenan ko ka gani ai ci gaba ne haka nan. Ina yin sarƙoƙi haka na zinariya, kamar na mata haka na arme, ko kuma mace in tana bukata. Ina yin zabba na azurfa, ina yin ɗan warwaro, ina yin gurmat. Duka dai abu dai wanda dai kuka sani na kira, yau in na kalle shi ina iya in ce in muku shi in Allah ya yarda. To ka ji aikan mu da muke.
Shin ka taɓa fuskantar wani cin zarafi daga waɗansu waɗanda ke zuwa su nemi wannan aikin a wurinka?
Da farko dai gaskiya na taɓa samu, amma kuma daga baya da suka gane wannan abun sai dai in ce maka babu shi. In mutum ya zo ina sa a rubuta mini shi in ba shi lokaci, in kuma ya zo koda bai kare ba zuwa goben yana karewa yana iskowa.
Ya za a kwatanta ka matsalolin da kasassu suke fuskanta a hali yanzu, kamar ta yadda ba za su yi gudanar da wani barace-barace ba a tsakanin al'umma?
Abin da suke fuskanta wannan shine rashin tallafi. Na biyu kuma, inda suna tsayawa su koyi aiki da ba su samun shi. Yau za ka ganin mutum ya fito, maimakon in ya samu ya koma gida sai ya ce a gaba zai yi, to cikin gaban nan kuma zai ya karo da wani wanda ya gane shi can ya taimaka mai. Kenan ka gani akwai matsaloli cikin nan. Mu kofar mu yanzu a buɗe take, duk wani na kashashe wanda ke son aiki dai ya koya aiki, in ya yi haƙuri zai iya shimo wajen mu, za mu zo wa mu koya mai shi. Din da yau mu ka gani a matsayina kamar ni ne mai gida, kuma dole nake zamana in yi aiki saboda su gani, su ma sai su kama ƙarhi su zamana su, maimakon a ta yi barace ba.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ugumar Ahmadu, mai ƙirar kayan ƙyalƙyalin adon mata da ke Agadez a jamhuriyar Nijar, da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Tuma da lagaida Suleiman Muni Barma, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar The Chronicle za mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne ranar Talata 12 ga watan Septemba shekara 2023, aka soma rajistar masu zaɓe. Jaridar ta ce hukumar zaɓen na sanar da dukkan jama'a cewar ranar Talata ɗin da ta gabata wato 12 ga watan Satumba na shekara ta 2023 aka soma rajistar masu zabi na shekara ta 2023 kuma za a karkare ranar Litini 2 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Wannan rajistar kamar yadda hukumar zabe ta ce za a yi shi ne cikin ofisoshin gundumar 268 a cikin wani jawabi da jami'in kula da harkokin jama'a na hukumar Michael Boyd ya sa hannu ya nuna cewa duk mutane da sun kai shekara 18 da wancan rajistar ta shekara ta 2020 ba su samu yin rajistar ba za su iya ziyarar ofishin gundumar su na hukumar zaben da gana kadin su da passport su yi rajistar. Sai kuma jaridar The Daily Graphic wacce ta rawaito wannan wato zargi na maganar audio din da aka rada wanda aka fallasa ya jawo min damuwa tare da iyalina. IGP din wato babban inspector ɗan sanda ne ya faɗa ka jaridar ta ce babban inspector ɗan sanda na kasar Ghana Jaja Kofu Damfari ya faɗa cewa zargin da ke kunshe cikin maganar da aka rada a sarki aka fallasa ya jawo masa damuwa da iyalinsa da kuma masoyansa. Tsohon daraktan janar din ma'aikatar ɗan sandan Ghana COP Mansa ya faɗa cewa ma'aikatar ɗan sandan yanzu darajar ta yayi ƙasa saboda yawancin jami'ai ba su jin daɗi dangane da yadda ake tafiyar da aikin karkashin babban janaral ɗan sandan da ya kai kansa fuskantar kwamitin da ke bincike wannan lamari a ranar Talata 12 ga watan Satumba. Damfari ya ce waɗanda sun ka gabatar da wannan zargi na ƙarya wanda ba shi da shaida sun kawo masa damuwa ainihin tare da iyalinsa da kuma duk masoyansa musamman matarsa da 'ya'yansa. Ajandar gina asibitoci 111 zai ɗauki ma'aikata ƙwararru 20,000. Dr. Insiyan Asare ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta rawaito. Jaridar ta ce aikin gina asibitoci guda 111 da gwamnati ke tinkawo a kansa an nuna cewar zai samar da dubannin ayyuka a kai tsaye tare da ɗaukan ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya 20,000 aiki. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan kiwon lafiya Dr. Anthony Nsiya Asare ne bayyana haka a wurin wani taro na tasirin amfani da ake samu dangane da wannan shirye ko kuma da aiki na ajanda 111 da aka yi amfasa cikin jihar Oti a ranar Litini. Da wannan muka zo ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga
a gaida Radwan Abbas. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To babu a takaicen ambaliyar ruwan da ake fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum 6,000 sannan ana neman wasu 10,000 da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin teku Mediterranean ko kuma suna ƙarƙashin baragozan gidajen da suka ruguje ba hukumomi suka ce a ranar Laraba. A wani bangaren kuma kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutanen da suka rasa muhallansu a duniya IMO ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin Libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da 30,000 da matsugunansu. Dakarun Amurka sun koma yin ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar inda suke tura jirage mara matuƙa da sauran jirage daga sansanoninsu a ƙasar, inji shugaban dakarun saman Amurka da na yankin Turai. Tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin bana dakarun Amurka da aka tura ƙasar su 100,000 sun kasance a cikin sansanoninsu na soji. Ministocin harkokin wajen ƙasashen G7 da tarayyar Turai sun yi tur da abin da suka kira zaɓuka marasa kan gado da aka gudanar a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye, inda suka ce an yi hakan ne domin a ci a halasta wa Moscow ikon yankunan da suka karɓi da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya ba da umarni da kuma Mr. Chelsea wanda shi ne ya ba da wato ya daddana mana na'ura. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.